sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 13 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud ba mukanin labarai.
Jami'ai daga Russia, Ukraine, Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya na shirin yin wata ganawa a yau Laraba a Istanbul kan rikicin Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa Isra'ila a yau Laraba a wata ziyarar aiki da ya fara a yankin Gabas Tsakiya. Kakakin Majalisar Dokokin Sri Lanka ya ce shugaba Rajapaksa ya mika ayyukansa ga Prime Minister kasar gabanin ya tsere zuwa kasar Maldives.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa cibiyar nazari da binciken hanyoyin yaƙi da canjin yanayi a Afirka ta yamma a takaice WASCA ta fara gudanar da wani taro na kwana biyu a yau Laraba a birnin Yamai da nufin ƙara ƙaimi wajen yaƙi da illolin sauyin yanayi a yammacin Afirka.
Kuma a wajen fannin canjin yanayi za a rage amfani da abin da ake cema gawayi da fetur domin a samu fitar lantarki. Abubuwa ne na zamani su kamar iska, kamar ruwa, ana amfani da su domin a samu fitar lantarki.
Za kuma ku ji cewa gwamnatin kasar Amurka ta ba da sanarwar za ta tallafa wa kasar Ghana don sabunta tsarin shari'arta wanda ya hada da tsarin bin diddigin laifuka da sauran sauye-sauyen shari'a. Sannan kuma muna tafi da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar, amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai daga Russia, Ukraine, Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya na shirin yin wata ganawa a yau Laraba a Istanbul babban birnin kasar Turkiya. Wannan ganawa za ta mai da hankali ne wajen ganin an maido da safara hatsin alkama daga tashoshin jiragen ruwa da ke Bahar al-Aswad. Mamai da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da tsaiko a tashoshin jiragen ruwan ƙasar ta Ukraine, lamarin da ya sa farashin hatsi, man girki, man fetur da takin zamani suka cilla sama. Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya suna aiki tare wajen ganin an cimma matsaya don a shawo kan wannan matsala. Ita dai Rasha ta nuna fargaba kan kada a yi amfani da jiragen ruwan wajen shigar da makamai cikin Ukraine, inda ta yi kira da a tabbata an caje dukkan jiragen ruwan da za su shiga yankin. Ukraine ta ce ba za ta lamunci Rasha ta rika yi mata barazana a yankinta da ke gefen gabar tekun Bahar al-Aswad din ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa Isra'ila a yau Laraba a wata ziyarar aiki da ya fara a yankin Gabas Tsakiya. Ana sa ran shugaba Biden zai yada zango a gabar yamma da kogin Jordan da Saudi Arabia. Yayin ziyara ana fatan shugaban na Amurka zai nemi ganin ana ƙara damawa da Isra'ila a yankin, ya kuma yi kira ga ƙasashen yankin Gulf da su ƙara haƙo man fetur don a magance matsalar ƙarancinsa da ake fuskanta a kasuwar duniya, tare da nuna cewa Amurka bata manta da yankin ba, duk da cewa hankalinta yanzu ya fi karkata a kan Ukraine da abokiyar gogayyarta China. Wannan ziyarar na tattare da sarƙaƙiya ga Biden wanda masu fafutuka da mambobin jam'iyyarsa ke suka kan yadda yake ƙoƙarin daidaita hulɗa da masarautar ta Saudiya wacce a da yake yawan suka. Yayin wannan ziyara ana sa ran Biden zai tattauna da Prime Minister Isra'ila da shugaban yan adawa Benjamin Netanyahu don tattauna batutuwan tsaro da suka shafi Isra'ila.
Nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, cibiyar nazari da binciken hanyoyin yaƙi da canjin yanayi a Afirka ta yamma wato WASCA ta fara gudanar da wani taro na kwana biyu a yau Laraba a birnin Yamai da nufin ƙara ƙaimi wajen yaƙi da illolin sauyin yanayi a yammacin Afirka. Za a fara ne da duba ayyukan cibiyar ta WASCA na tsawon shekaru 10 da kuma tattaunawa akan sabbin hanyoyin shawo kan illolin sauyin yanayi a kasashen na yammacin Afirka. Ga ƙarin bayani daga wakilin murya Amurka Sulemomini Barma da ya halarci taron a birnin Yamai.
Taron wanda za a shafe kwanaki biyu ana gudanarwa zai fara ne da yin bitar ayyukan cibiyar ta WASCA na tsawon shekaru 10, wato daga kafuwarta kawo yau, kafin daga bisani mahalartan su tantauna akan sabbin hanyoyin da za su bullo wa illolin sauyin yanayi a yammacin Afirka. Profesa Harisu Muhammad shine shugaban kwamitin gudanarwar cibiyar Waskal reshen Niger.
Dan mun yi zaman lome mun ka tantamna abubuwa wannan abubuwa da sun ka tantamna bisa kanta don dai a jara abu a soya abu shi yasa sun ka kawo ta ga Conseil d'administration kin babban hukuma da ya kamata ya doka abin da ya kamata don dai su aiki da wadannan abubuwa da sun ka kikawo can lome shi ya kamata yau Modiba.
Cibiyar mai kunshe da kasashe 11 na yankin Afirka ta Yamma na aiki kafada da kafada da jami'o'in gwamnatocin waɗannan ƙasashe ta hanyar rassanta da nufin shigar da matasa ga dangadan cikin yaƙi da canjin yanayi. Har ila yau ga Professor Hasiru.
Kowane ƙasa na da makaranta guda na doctorate da koko na master. Master biyu dai na makarantar ga sauran suna doctorate na masu ji na yan doctor. To Nigeria da har da biyu, har da lokal biyu. Duk abin da ya kamata bisa kan sauyin yanayi kuma su kwantanta ma gwamnatinsu abin da ya kamata gwamnati yi.
Hakan ya sa gwamnan ɗaliban da ke karantar kimiyyar yanayi da dubarun tunkarar illolin canjin yanayi ke halartar wannan taro ganin yadda tuni suka fara bullo da wasu hikimomin kare muhalli daga gurɓata, wato fasahar samar da makamashi ta hanyar ruwa ko itace wanda ake kira hydrogen verde. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin Hassan Ibrahim Tanimun, ɗalibi a cibiyar Waskal da ke jami'ar Abdul Muni.
Lalle wannan hydrogen verde da kuke gani abu ne mai haɗi sosai, ana ma iya za a maida shi a abin da ake ce mu angre, takin zamani kenan. Wannan kuma zai amfani manoma kuma a wajen fannin canjin yanayi za a rage amfani da abin da ake ce ma gawayi da fetur domin a samu fitar lantarki. Abubuwa ne na zamani kamar iska, kamar ruwa, ana amfani da su domin a samu wutar lantarki.
Yaƙi da illolin canjin yanayi wani abu ne da a yau ya kamata matasan Afirka su mai da hankali a kansa saboda yadda abin ke ƙara zamewa wannan nahiya alƙaƙai. In ji Ruwanba Prefina, wata ɗalibar jami'ar Burkina Faso.
Les Africains sont les gens qui polluent le moins, mais nous sommes les gens les plus affectés.
Ta ce Afirkawa mu ne baya wajen aikata abubuwan da ke gurɓata muhalli, amma kuma mun fi kowa ɗanɗana kuɗar wannan matsala. Saboda haka ya kamata mu ɗauki wannan al'amari da muhimmanci, mu tunkare shi babu kama hannun yaro. Dalili kenan muke kiran gwamnatocin ƙasashen mu su ba mu goyon baya, su tallafa mana, domin akwai sabbin dubarun yaƙi da canjin yanayi. Kasar Jamus ce ke ɗaukar ɗawainiyar kuɗaɗen tafiyar da cibiyar Waskal a dukkan ƙasashen 11 mambobinta. To amma duk da haka taron na ya mai wata dama ce da mahalartan za su yi amfani da ita don tayar da gwamnatocinsu daga barci a kan maganar biyan kuɗaɗen tarbacen da ya kamata kowace ƙasa ta zuba a duk shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla an gaishe ka Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau Laraba cewa kusan kashi 2/3 na 'yan gudun hijirar da suka tsere daga Ukraine tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar a ƙarshen watan Fabrairu sun ce sun gwammace su ci gaba da zama a ƙasashen da suka ba su mafaka cikin watanni masu zuwa. Sai dai kashi 16 cikin waɗanda suka tsere daga ƙasar sun ce suna da burin ganin sun koma ƙasarsu ta Ukraine, yayin da kashi 9 suka ce sun gwammace su koma wata ƙasar, sannan kashi 10% suka ce ba su yanke shawara ba. Hukumar ta UNHCR ta fitar da waɗannan alƙalma ne a wani rahoto da ta haɗa daga hirarraki da ta yi da 'yan gudun hijira da suka tsere zuwa ƙasashen Jamhuriyar Czech, Hungary, Moldova, Poland, Romania da kuma Slovakia. Kusan rabin waɗanda suka ba da amsa sun ce sun tsere daga Ukraine ne a watan Maris, yayin da kashi 82% na 'yan gudun hijirar suka ce sun rabu da aƙalla mutum ɗaya daga cikin iyalansu. Wata jarida da ake wallafawa a kudu maso gabashin jihar Texas da ke nan Amurka ta wallafa wani bidiyo da na'urar ɗaukan hoto ta naɗa, yayin da 'yan sanda suka kai ɗauki a harin bindiga da aka kai a wata makarantar firamare a watan Mayu, wanda ya sanadin mutuwar yara 19 da malamai 2. Jaridar mai suna Austin American Statesman ta wallafa hoton bidiyon ne a ranar Talata a shafinta na yanar gizo, wanda an riga an cire wasu sassansa. Ya kuma nuna ɗan bindigar mai suna Salvador Ramos a lokacin da motar da yake ciki ta bigi ginin makarantar a ranar 24 ga watan Mayu, inda daga bisani aka gan shi yana harbin ginin makarantar. kana aka kuma ji wata malama tana ba dalibai umannin da su shiga ajujuwansu. Daga baya bidon ya nuna yadda Ramos ya shiga makarantar ya fada wani aji, sannan aka yi ta jin tashin bindiga. Bidon har ila yau ya nuna yadda ƴan sanda suka isa wurin mintuna kaɗan bayan shigar ɗan bindigar makarantar. Jinkirin da ake zargin jami'an tsaro sun yi na kai ɗauki cikin gaggawa wajen daƙile harin ɗan bindigar. Ya fusata iyaye da al'ummar yankin garin Uvalde da aka kai harin.
Kai da Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To, gwamnatin kasar Amurka ta ba da sanarwar za ta tallafa wa kasar Ghana don sabunta tsarin shari'arta wanda ya hada da tsarin bin diddigin laifuka da sauran sauye-sauyen shari'a. Mai sharhi akan al'amuran shari'a, Dr. Irbad Ibrahim, ya yi karin haske cewa rashin duba maganar wasu jinsi masu laifi ko waɗanda aka yi wa laifi da adalci ka iya sa su fushi da hukuma da al'umma baki ɗaya. Ga wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas da karin bayani.
Dr. Irbad Ibrahim ya yi min bayani akan buƙatar da ke akwai na zamanta tsarin shari'a ɗin ba ga ƙasar Ghana kaɗai ba, har ita kanta Amurkan.
A can Amurka har wa yau ita da kanta tana abin da ake kira criminal justice reform, domin su kuma nasu matsalan da suke huskanta shi ne idan bakin fata ya aikata laifi. Za ka ga alkali ko alkaliya na saurin ba mai shi yawan shekaru mai shi je kwanta gidan jari, sannan mai shi kuma fari ne za ka ga kaman jan kunnin bai da karfi aka kaman mun ga wanda ya taka wuyan George Floyd har aka kashe harbe-harben da farare suka yi ma wasu bakake da kan da dai wasu daga cikin Amurka da kansu suka ga kaman ba zata da hukunci kan da ya kamata ba. So shi ta Amurkan da kanta tana da nata matsaloli, amma gyara zamanka ba zagi ba ne, domin a nan kasan Ghana kuma muna samun labari cewa talakan ya samu magana bai da bangon da zai dafa. Sa'annan kuma attajiri mai hannu da shuni ya laifi ba jan kunninsa. Sannan za ka ga matsaloli da yawa da ake huskanta, kuma shi ne batun wanda suka je gidan yari amma sun fito wanda suka yi, kuma za ka yi kaman reform da ya kamata a yi da rehabilitation a gidan yari ba yi ba. So ana kiransu ex-convicts, domin shi ya fito ka ga kaman iyalansa sun kisa, community majtama e kuma ya kisa, shi fada hannun miyagun mutane.
Dr. Irbad ya yi karan haske cewa rashin duban maganar wasu jinsin masu laifi ko waɗanda aka yi wa laifi da adalci na sa su kasance kumshi da hukuma da ma al'umma gabaki ɗaya.
Ba kowane laifi kuma ya kamata alkali ya kai mutum sarka ba. Akwai community service, noma ne, shara ne, da wani abu haka. Kanda da yi jama'an da suka yi yawa a prison centers in Ghana nan za a yi kokari a rage. Domin ka duba Nsawam da sauran other prison centers, an gina su da wani cewa sun karbi mutane wani adadi, amma yanzu an dara an linka ma wannan, shi ka ga ga curuta ga rashin walwala da sauransu. Shi ka ga mai shi ya fito ma ya yi hushi da society, domin an maida kai shi kotu da kai shi sarka jan kunni ne, ba wani dama ne ya yi ya sake zama mutumin kirki ba.
Maran Isa mai rago jami'i ne mai fashin baki, ya kuwa nuna amannansa da wannan niyya ta Amurka da kasar Ghana.
Wannan zai taimaka ma kasar Ghana wurin inganta yanayi na tsaro da kuma daƙile yunkurin ɓata gari na 'yan ta'adda da masu fashi da makami wurin ci gaba da gudanar da harkokinsu ta yanda zai tabarbarar da lamuran tsaro a kasar Ghana. Kasar Ghana za ta ci amfanin wannan taimakon domin zamanantar da tsari na shari'a, wurin inganta harkokin shari'a da kuma ganin cewa an tabbatar da adalci da inganta mulkin demokradiyya a cikin kasar Ghana.
Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla, a gaidar Radwan Abbas da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na arewa a yau.
Domin fare wada hargitsi
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayani daga mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida kan ribar shuka ciyawa a Arewa da hakan zai kai ga rage fitinar makiyaya da manoma. Daga nan za mu kawo irin nasarar da makarantar da Hajiya Bilkisu Sambo ke samu wajen koyar da ilimin karatu da rubutu tsakanin yara ƙanana masu gararan bakan tituna da ma almajirai.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Farko ga mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida.
So idan kaji an kira kalmar rigima, abinda zai fawo rigima ai karancin hankali ne tun da farko, ba rashin fili ko kankantansa ba. Filin Najeriya ya ishe mu gaba daya, duk bukatunmu su biya har mu kai abinci a kasan waje. Abinda yasa muke komawa baya, da mai noman da mai kiwon duka suna aiki da jahilci ne. So aikin irin mu shine a kauda wannan jahilci. A fara da noma, in ka je nan Abuja na zo har nan Abuja na shuka masara, ina tsammanin buhu 80 a hekta daya. Wayanda suke makoftaka da ni suna noma, banga wanda zai kai buhu 10 a hekta daya ba. So a gefe ina yin noma, ina yin shanu, duka na sani kuma na san kuskuren Najeriya inda ake ciki kenan. A yawancin duniya, duka a Asia in particular, a hekta ɗaya na shinkafa ana samun buhu 80 zuwa 100, mu muna samun buhu 5 zuwa 25. Shi ma mai noma yadda yake amfani da kasa, jahilci ta takure shi. Shi ma mai kiwo da yake yawo da shanu, shi ma jahilci ta takure shi. To menene jahili kuma? Farkon jahili shine wauta, karshen jahilci shine mahaukaci. Mahaukata kuma suka hadu da wawaye, me za a yi banda fada? Don haka aikin mu ne, mu manya daga shugaban kasa zuwa iri na da sauran masu hankali, mu zauna mu tabbatar da ɗaya dai an sami cikakken sani. Sanin menene? Sanin darajan kasan nan da muke noma a kai. Me kasan nan yake bukata? Yana bukatan abu uku. Da farko dai a hada kasan nan da ruwa, shine ban ruwa. Ya dawo hekta daya za a yi amfani da shi so biyu, don haka filin da ake da shi ya karu. Sannan masu noma su sami iri mai kyau wanda zai basu girbi mai kyau. Mu yi doka ba yadda za a yi mutum ya dauki hekta ya je ya yi noma a China, hekta zai bada 100,000 a Nigeria 10,000. To wannan noma na jahilci, barnansa da kiwo na jahilci duka daya. So babban maganan abin da yake kawo fitina da rigingimu da fada, an bar babban nauyin aiki mai nauyi a hannun jahilai. Waye kuma wanda ya bari? Shine cin amanan kasa na shugabanni. Don aikin shugabanni ne su tabbatar kowa ya sami sani, kowa kuma yayi abin da ya kamata. Ba wai manoma ne suke neman fada da masu kiwo, ko masu kiwo na neman fada da manoma ba, a'a, dukansu suna kuskure ne. Illan wannan kuskure shi ya kai mai noma baya biyan bukatansa, mai saniya baya biyan bukatansa, kuma dukansu yawanci zaka samu ba wanda ya karatu, ba wanda ya iya lissafi. Don haka abin da ya rage sai wannan ya dauki sanda, wannan ya dauki gatarin su, ita sare juna. Don haka abin da ke gaban Najeriya, birema a ce Arewa, shine da farko mu tsaya mu tabbatar mai noma ya san manan noma, ya san abin da zai yi kuma noman ta biya shi. Mai kiwo ya san manan kiwo, ya san abin da zai yi kiwon nan ya biya shi. Yanzu inda da rana ne, ko mun za ku yadda zan kai ku inda na shuka ciyawa. Ciyawan nan za a yanka so hudu a shekara. Kowane yanka za a sami buhu 400. Kowane buhu ana sai da shi 2,000, mai saye kuma yana murna. Don haka a shekara ciyawan nan za ta bada buhu 1,600. Abinda za ka kashe ka yi noman buhu naira 700.
abinda ake sai da shi 2000 kowane buhu ɗaya zaka yi riban 1,300 ka sami 1,600 ba riban miliyan 2 ba to in kai riban miliyan 2 nan ai zaka dauka daga cikin kudin ka kara ban ruwa ka shuka masara kuma ka ci zan kuma iya kai ku inda na shuka masara na je seed service ku bani approval ai doka ya hana na sheto ku ka sani da dokan ku ba dokan da zambi na je kamaru na dauko irin su kawai nazo ina shukawa hekta ɗaya yana bani buhu 80 da wannan buhu 80 a hekta ɗaya a yanzu kudin masara 20,000 in na sami buhu 80 na sami miliyan 1,600 a hekta ɗaya sannan ina noman hekta ɗaya nan a 400 ban yi riba sau hudu ba so da ciyawa da masara duka riban sau hudu ne Yaya aka yi kawo na kani na wana shi kuma zai shuka masara ya sami buhu 8 sannan buhu 8 din kuma burro zai cinye me za a yi banda fada so diga ministry of agriculture zuwa kan mu sarakuna mu gaya wa kan mu gaskiya gaskiyan shine mahaukata biyu ba abinda za su yi illa fada makafi biyu ba inda za su je illa su fada ran so dole mu maida makaho mai ido mu dawo mu maida mahaukata masu hankali
shirin arewa a yau ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Hajiya Bilkisu Sambo ta kungiyar Minal Abauchi shigo ki ci gaba da sheda mana yadda makarantar ki da ke tallafa wa yara kyauta ke gudana.
Cikin abun ba wai irin makarantar boko da ake koya ba. Nafi wannan akan irin waɗannan koyar da yaki da jahilci kenan wanda aka san shi. So yanzu idan suka yi wata shida sai a mai da su makaranta kuma amma su ƴan mata kafin su fita za su koyi sana'a. Da su koyi lissafi yanda za su ba ana yin lissafi da aka ce 2-3 ba lissafin yanda idan kana da 10,000 yaya zaka mai da shi a wata 6 kafin ka tafi ya dawo maka wani abu muka yi kungiyoyi a cikin su kana koyar da su sana'an kana koyar da su dabarun inganta rayuwa yanda za su yi sana'a yanda za su yi adashin gata yanda in bayan sun yi adashin gata ne yanda za su dauke shi ya tallafa musu so alhamdulillahi wannan abu wallahi inda a ce misali a cikin makarantun mu za a samu a rinka adopting wannan karatu din wallahi yana da inganci a wata 6 yaro zai koyi rubutu zai koyi karatu wanda in yaron da ya shekara 6 yana primary bai iya ba to ku za ka ga kenan wannan bangaren shi kanshi yana da inganci sosai da za a bada muhimmanci akai
shin wannan makarantar take a ina take tana Bauchi ne ko Gombe ko nan Abuja
a'a tana nan Abuchi kuma cikin ikon Allah na so in yi ta fadada fiye da yanda abin yake to bukari ga ka san yanayin rayuwa a cikin Bauchi muke da shi muna da shi sai idan na samu waje sai ai clustering bangare uku kenan ko uku hudu haka idan misali muka samu kauye sai a kafa allo don yawanci haka muke kira kafa allo gindin bishiya ne gidan mai unguwa ne dan dama inde zamu shiga kauye muka shiga da izinin mai unguwa ne so sai bamu gindin bishiyan su ko su bamu makaranta ko su bamu masallaci so muna da shi a cikin yanki na cikin Bauchi daga yankin Turman da suka san wannan waje tana sai kuma muna da shi a cikin Ganjuwa so a cikin sai kaga a cikin kauye muna da santocin daban-daban muna da na Fulani muna da waɗannan su a cikin na Fulani su ma sai mu fitar da na yara mu fitar da na ƴan mata na sai mu fitar da na iyayen su
shin kina da wato wasu mataimaka kenan da suke taya ki wajen koyar wannan ko kuma kai dai kike aikin ki
a'a gaskiya alhamdulillah na samu mutane da wanda muke jajircewa a cikin lamarin because yanzu da ka ga lokacin da muka fara idan na je waje zan kafa sai in ce ni ba ma'aikaciyar gwamnati bace ba ne da aiki ba ina da kishi waye yake da kishi al'amarin da zamu yi sai mai unguwa ya ce ma a akwai wani a ta dan yin adult education inta ta yi makarantar yake da jahilci a Kangarai a ko ta yi wani wannan sai a kira kina da ra'ayi ba ni da halin da zan wannan dinki amma ni ina son ki taimaka al'ummanki to da haka na samu na yi na gina team wanda a yanzu idan team din ma muka samu yanzu akwai team da zan iya ce maka community da ke wannan wajen kan duk sun koma makaranta so sai kasance yanzu facilitators din da nake da su masu koyarwa a wannan wajen ba ma yin su anan sai dai kawai idan mun zamu bude center ko kuma mun samu rauni a wani waje sai mu dibe su sai su tafi kuma na samu wani dama hakan kan gayyato masu ilimi irin wannan su ba su training because abun shine wanda ya gama secondary yawancin da su nake hidima wanda suka gama secondary suna zaune ba su da yanda za su yi, ba su da aikin yi, amma suna da ra'ayin abun, sai kaga sun shiga wani zai ce mu je dai kawai mu gani, amma kuma by the time ya shiga wallahi sai kaga ra'ayin abun ya zo ya kafu. So yanzu zan iya ce maka mata da muke da su karkashin wannan abun, domin abin da muka gane ba zallan ilimin bane, kaga kamar da na maka maganar dabarun inganta rayuwar nan, zaka koyar da mutum alamomin dabarun inganta rayuwa guda goma.
Masu sauraro har ila yau nan zamu dakatar da shirin wannan mako, a biyo makon gobe don jin sabon shirin.
A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Maili Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku jara kasar.
To a gaida Nasir Adamu Alhikaya, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Safiyanu Gumel Bangon Daura, yace kalaman da shugaba Buhari ya cewa ya matsi mulkin sa ya kare, hakan bai zo wa ƴan Najeriya da mamaki ba, ganin yadda ya gaza a shugabancin sa na kusan shekaru 8. Fatan mu Allah ya bamu shugaban da kar mu ce gwanda mulkin shugaba Buhari da na sabon shugaban Najeriya. Sai sakon hadin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hamza Sule Tankarkar a har jigawa suka ce hakika har yanzu al'ummar karkara da dama ba su samu damar mallakar wannan kati na zabe ba sakamakon nisa dake tsakanin su da ofishin hukumar zabe na kananan hukumomi. Dan haka ya kamata a wannan dan lokacin da ya rage ya kamata a samar da na'urorin yin wannan rijista a mazabu da rumfunan zabe domin bawa dukkanin al'ummar kasa damar mallakar katin zabe. Daga karshe muke addu'ar Allah ya bamu shugabanni na gari masu kishi kasa da ƴan kasa ba masu kishin aljihunsu da na ƴan uwansu ba. Sakon Salim Muhammad Chindo Angwa Karofi a jihar Bauchi yace ku bani dama in kira ga hukumar samar da ruwan sha ta jihar Bauchi da ta yi wa Allah ta sanya pipe din ruwa da aka cire a Angwa Karofi kuma daki da zimmar za a yi gyara, ganin yadda aka dauki dogon lokaci ba tare da an kawo ruwan famfo a unguwar ba. Hakan ya sanya al'ummar mazauna unguwar cikin tashin hankali na rashin ruwan famfo. Fatan wannan kiranawa zai kai ga kulluwan da ya dace. Amin. Sakonmu na karshe ya fito daga Kawu Miruwa Bajuga da Comrade Adamu Abubakar Bajuga, suka ce maganar da shugaba Buhari ya cewa ya matsu ya ga ya bar mulkin Najeriya ba shine ya kamata ya ce ya matsu ba, al'ummar Najeriya ne ya kamata su faɗi hakan. Daga karshe muna kiran Allah ya kawo mana zaman lafiya. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To madalla an gaishe ki Zahra Ufage, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jami'ai daga Russia, Ukraine, Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya na shirin yin wata ganawa a yau Laraba a Istanbul, babban birnin kasar Turkiya. Wannan ganawa za ta mai da hankali ne wajen ganin an maido da safara hatsin alkama daga tashoshin jiragen ruwa da ke Bahar al-Aswad. Mamai da Rasha ta yi wa Ukraine ta haifar da tsaiko a tashoshin jiragen ruwan kasar ta Ukraine, lamarin da ya sa farashin hatsi, man girki, man fetur da takin zamani suka cilla sama. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa Isra'ila a yau Laraba a wata ziyarar aiki da ya fara a yankin gabas tsakiya. Ana sa ran shugaba Biden zai yada zango a gabar yamma da kogin Jordan da Saudi Arabia. Yayin ziyara ana fatan shugaban na Amurka zai nemi ganin ana ƙara damawa da Isra'ila a yankin, ya kuma yi kira ga ƙasashen yankin Gulf da su ƙara haƙo man fetur don a magance matsalar ƙarancin sa da ake fuskanta a kasuwar duniya. Tattalin arzikin ƙasar Sri Lanka da rikicin siyasar ƙasar sun ƙara runcaɓewa yayin da a yau Laraba aka ci gaba da kairuwar rana tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron ƙasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lagos Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniya mu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro, da ke muku fatan alheri. Ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.